Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki, muka sake dawo a shirinmu na hanji a yau ranar Laraba 6 ga watan April na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa a Najeriya hukumar Hizba a jihar Kano ta yi ƙarin haske dangane da gargaɗin da ta yi da kuma shan alwashin ɗaukar tsauraran matakai akan matasa da ke baɗala cin abinci da rana a sassan jihar a cikin wannan wata na Ramadana. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴamace na Aisha Ma'azu. Bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina, sai kuma sharhin jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya 15 tare da raunuka wasu fiye da 12 a wani hari da suka kai a wani sansanin soji da ke jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar, kamar yadda wasu majiyoyi na rundunar suka bayyana a jiya Talata. A wani harin baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron, ƙungiyoyin da gwamnati ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda sun haddasa ɓarna a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kai hari ƙauyuka da garuruwa da makarantu tare da yin garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai. Wani jami'in soja a sansanin soja da ke garin birnin Gwara a Kaduna ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa 'yan bindigar da ke kan babura sun yi amfani da gurneti da sauran manyan makamai a wani harin da ya ɗauki sama da sa'o'i 2 a yammacin ranar Litinin. Sojoji 11 ne suka mutu a harin, yayin da 19 suka samu raunuka. An kai su asibitoci daban-daban guda 3 a Kaduna. Jami'in ya ce daga baya sojoji 4 ne suka mutu sakamakon raunukan da suka samu. Birnin Gwara dai ya yi iyaka da jihohin Zamfara da Niger, waɗanda ke cikin wuraren da ke fama da 'yan bindiga. A ɗaya ɓangaren kuma, babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Janar Faruk Yahaya, ya ziyarci birnin Maiduguri, inda ya yaba wa sojojin Najeriya game da ƙoƙarin da suka yi wajen ƙwato ɗimbin makamai daga hannun mayakan Boko Haram ko kuma ISWAP. Ga dai ƙarin bayani da Janar Faruk ya yi wa wakilin Haruna Daude Biyu.
Yaƙin da muke da waɗannan terrorists, an samu wasu a Timbuktu Triangle, wasu a Sambisa, Kamzero, Ukuba, Injimia, Farisu and other locations across the theater. Kaga akwai ma wasu waɗanda ba nuna ba. Waɗannan kawai ne waɗanda ke nan, kowane sector ka je akwai irin waɗannan waɗanda suka karɓo suka ƙwato daga waɗannan ƴan ta'adda. In ka je Mungunu muna da su, in ka je Damatu muna da su, in ka je ko Dambu akwai waɗanda aka ƙwato. Waɗannan kawai wannan operation ya kawo ne, sannan kuma ba mu ƙare ba muna nan. Sannan duk waɗanda ke ɗauka waɗannan makamai lokacinsu ya yi, lokaci ya ƙare. Dama waɗanda sun ka gane sun dawo sun bayar da kansu don a zamana lafiya. ƴan sauran tsiraru da annan suna ganin ba ƙare ba muna zuwa, ya kamata su ma su dawo a zamana lafiya a samu ci gaba. Sannan muna godiya ga dukkanin sojojinmu da ke nan, na ruwa, na sama, ƴan sanda da sauran masu ruwa da tsaki, har da mutane ƴan Najeriya masu kyakkyawan fata ga aikinmu. In Allah ya so, za mu kawo ƙarshen wannan.
A gai da Haruna Daude Biyu da wannan tattaunawa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da ibadar azumin watan Ramadana takan kama tsakanin musulmin duniya, hukumar Hizba a jihar Kano, Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da gargaɗin da ta yi da kuma shan alwashin ɗaukar tsauraran matakai akan matasa da ke baɗala cin abinci da rana a sassan jihar a cikin wannan wata na Ramadana. Sai dai malamai sun ce tilas ne iyaye su ƙara ƙaimi wajen ba da tarbiyya da ta dace ga 'ya'yansu kafin a cimma buri. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Hukumar Hizbar ta Kano, wadda wata dokar majalisar dokokin jihar ta kafa a shekara ta 2004, kuma yanzu haka take da dakaru fiye da 9,000 a sassan jihar, ita ce ke da alhakin aikace-aikacen umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da munana a tsakanin al'ummar jihar baki daya. A farkon wannan mako ne dai kwamandan hukumar ya fitar da wata sanarwa da ke jan kunne da yin gargaɗi ga matasa masu bujirewa dokokin azumin Ramadana suna ciyeciyen abinci da shaye-shaye da rana kuma a bainar jama'a. Yana mai cewa babu ko shakka jami'an hukumar za su saka kafar wando guda da matasa masu irin wannan ta'ada. Malam Hussein Ahmed Shiriyar Kuda dake zaman mataimakin kwamandan mai kula da ayyuka na musamman yayi karin haske dangane da wancan gargadi jijan kunne.
Dama ai ban mu ne muke kewaye gari mu ga su ai suna wannan ba. A jama'ar unguwa ce ko jama'ar gari za su ga ana wani abu bai kamata ba kamar irin wannan din. To sai su zo su fada. Mu kuma sai mu dada mutane su bi bayan abin. Su ga abin haka yake. To in hakan yake to sai a kamo wayannan mutanen ai musu nasiha kuma wannan azumin sai sun ƙara sashi.
Daga farkon azumin bara zuwa ƙarshen sa an samu wannan rahotannin kuma hizba ta aikinta?
An samu. Bara mun samu waje kamar guda uku har zuwa biyar. An samu a Danbare wanda nan aka ɗebo su aka umarce su na farko dai su ci gaba da azumi. Bayan sun ci gaba da azumi kuma a ƙarshe aka yi musu nasiha kuma da jan kunnen in ba su bari ba to za a kai su kotu wanda kotu kuma in ta kai su kuma gidan gyaran hali kaga azumin dole kenan ko ana so ko ba a so. An samu a Ajawa ja'in kenan hizba ba za ta sau ko kaɗan gabanin keta alfarmar Allah keta alfarmar wannan wata na Ramadan ba.
A nasu ɓangaren malamai sun ce akwai buƙatar iyaye su ƙara himma wajen cusa tarbiyya ta gari ga 'ya'yansu musamman matasa domin kuɓutar da su daga halaka da ma sauran jama'ar gari. Malam Mustapha Muhammad Dandime na cibiyar da'awa ta Mu'azu bin Jabal a nan Kano ya yi tambihi akan haka.
Yana ɗaya daga cikin abin da ya zama wajibi ga iyaye su fara tarbiyyantar da 'ya'yansu kafin a kai ga wannan matsayin. Kuma lokacin da aka ce an kai ga wannan matsayin al'umma dole su tashi. Dalili saboda na ƙasa kada su wayi gari ko su tashi su ga ana yi. Misali yara ai tun suna ƙanana ake koya masu azumi, akwai waɗanda suke rabi-rabi ma dan su saba har ma su cika azumin cikakke. Lokacin da ka ɗora yaro ka ce ya yi azumi kuma ya ga kowa baya cin abinci zai ƙara masa ƙaimi wajen yin azumi. Amma ka ce yaro ya yi azumi ya ɗau azumi sai ya ga wani babban mutum yana cin abinci zai ce to ko babana ne yake so ya matsa min akan in yi azumi bayan ga wani babbacan ma yana cin abinci. To saboda haka kaga illar da yake kansa ta shafi waɗanda suke azumi.
Da ya juya kan waɗanda shari'ar musulunci ta halarta wa sha ko cin abinci da rana a cikin watan Ramadan kuwa malamin ya ce
in za ka ci abinci da larura ka ci abinci to kuma gida ka ci abincin akan wannan larura sai ka dawo ka zauna cikin mutane kowa da kowa. Idan ma tafiya kake to samu wani waje ka ɓoye ka samu ka ci abincin yadda wani ba zai yi ma mummunan zato ba. Baya halatta musulmi ya rika tafiyar da rayuwarsa akan mummunan zato.
Malam Mustapha Muhammad Dandima kinan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Da Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 3:08 na dare. Yanzu dai ga Sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban ƙasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, tare da yin kira ga Moscow cewa za ta fuskanci hukunci kan laifukan da ta aikata. Shugaban ƙasa Vladimir Zelensky ya ce muna tunkarar ƙasar da ke mayar da hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa 'yancin mutuwa, in ji shugaba Zelensky game da ƙasar Rasha wadda ta yi amfani da ƙin amincewa na veto wajen daƙile duk wani mataki a majalisar. Wannan yana lalata dukkanin nasarorin tsaro na duniya, yana ba su damar yin laifi ba tare da an hukunta su ba, don haka suna lalata duk abin da za su iya. Shin kuna shirye da rufe Majalisar Ɗinkin Duniya? Kuna tsammanin cewa lokacin dokokin ƙasa da ƙasa ya wuce? Zelensky ya tambaya. Idan amsarka a'a ce, to ana buƙata a gaggauta ɗaukar mataki. Dole ne a dawo da dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya nan take. Ya ce dole ne kuma a yi la'akari da irin ta'asar da aka yi wa al'ummarsa. Kungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce kashi 1/4 na al'umma Afirka miliyan 346 na fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Matsalar, in ji Red Cross, ta mamaye duk faɗin nahiyar, tare da miliyoyin iyalai suna tsallake cin abinci a kowace rana. Da kuma matsananciyar yanayin yunwa da ke fuskantar barazanar ƙaruwa a cikin watanni masu zuwa. Abubuwan da suka haifar a cewar Red Cross su ne rikice-rikice da fari da hauhawar farashin abinci da hauhawar farashin mai da kuma tasirin annobar coronavirus ta yi. Wannan bala'i ne da ba a lura da shi ba. Miliyoyin iyalai suna fama da yunwa kuma yara suna mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki, inji Dominic Stillhart, shugaban ayyukan kungiyar Red Cross ta duniya. Daga ƙarshe yayin da duniya cikin rashin hakuri ke neman kawo ƙarshen annobar COVID-19. Wata cuta mai saurin kisa ta tarin fuka ta samu sabon ƙarfi tare da yin barazana ga miliyoyin mutane a duniya, inji masana kiwon lafiya. Karancin kuɗaɗen gudanar da shirye-shiryen ganowa da kulawa da cutar da ma ƙarin mace-macen da ake samu. Yaƙi da tarin fuka na duniya ya ga babban koma baya. Mun yi asarar samun ci gaba a shekaru biyar ko sama da haka a yaƙin da ake da tarin fuka saboda taɓarɓarewar annobar COVID-19. David Daudi, masanin cututtuka a makarantar kiwon lafiya ta jami'ar Johns Hopkins, ya shaida wa muryar Amurka. Hukumar lafiya ta duniya ta yi tsokaci kan ƙimar Daudi. Amnas Melvog, mai magana da yawun hukumar ta WHO, ta ce cutar COVID-19 ta sauya ci gaban da aka samu na tsawon shekaru a duniya wajen magance cutar tarin fuka, kuma a karon farko cikin fiye da shekaru goma. Fiye da rayuka miliyan 66 ne aka ceto ta hanyar shirye-shiryen maganin tarin fuka tun daga shekara ta 2000. Kuma WHO ta yi tsammanin jinyar masu kamuwa da tarin fuka miliyan 40 tsakanin shekarar 2018 da 2002. Wanda ya yanke yawan mace-mace a cikin rabin shekaru goma da za su ƙare a shekarar 2025.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace, muna tattaunawa ne akan batun wakilcin mata a fagen siyasa da irin kalubalen da yake fuskanta. Kuma kamar a makon da ya gabatan, muna tare da barista Sa'ida Sa'ad, sannan mun karbi bakoncin Hajiya Jamila Abdullahi Abubakar, yar siyasa daga jihar Kano, inda zamu mai da hankali akan kalubalolin da wakilcin mata a fagen siyasa yake fuskanta. Amma sai dai kafin mu atunduma cikin shirin, bari mu ji irin gwagwarmayar da Hajiya Jamila ta fuskanta a fagen siyasa da kuma irin kalubalolin da take gani suke fuskantar wannan al'amari na wakilcin mata a fagen siyasa. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace.
Gaskiya tun jamhuriya ta wannan siyasa da aka koma ta mulkin tsohon shugaban kasa General Obasanjo, muka shiga mu'amalar siyasa muke gwagwarmaya, har kuma yanzu muna cikin ta cikin hukuncin Ubangiji. Kuma mun ga abu iri-iri da dama, mun gani a jahohinmu, mun gani a kananan hukumomin, mun gani a kasa baki daya. Saboda nayi aiki da kungiyar da ake ce mata Nigerian Project, mun yi fafutukan yakin neman zabe na shugabancin kasa. So anan gaskiya na samu kalubale, saboda a lokacin ina da karancin shekaru akwai mata manya da suka girme ni a cikin harkar siyasa, amma despite the fact da aka gani ina da ilimi na yi karatu na boko, sai aka bani jagorancin mata a jihar Kano. Daga nan kuma saboda abubuwan da suka ga ina yi na ci gaba a tafiyar yakin neman zaben shugabancin kasa, sai aka cire ni aka kai ni national, aka sa ni a cikin wani committee na yakin neman zabe. To anan gaskiya anan na samu kalubale na mata, wanda mataimakiyata ma ta nuna ita ba za ta yadda da jagorancin ƴar cikinta da ta haife ta ba. Ba anan gaskiya ban ji daɗi ba, amma da yake siyasa nake yi ban nuna rashin jin daɗi ba, sai na ɗauki abin ba komai ba, duk wani abu in za a yi sai in ba ta girman, sai in ce ta kaddamar da shi ko ta yi. To anan gaskiya wannan kalubalen sai ya zo ya zama ba kalubale ba, sai na samu ma canji na alkhairi a ciki saboda yanda na tafiyar da abin cikin lumana cikin siyasa. To a gaskiya mu mata a Najeriya mukan samu kanmu a wani yanayi na kama ana dan tauye mu, ana ba mu mukaman da basu taka kara sun karya ba, sai a ce an baki woman leader ko kuma an baki dai wani mukami da bai kamata a ce sai mata ake ba ba. Ya kamata duk wani mukami da dama da za a ba namiji a cikin siyasa, mu ma mata a ringa ba mu wannan dama da mukamin muna amfani da shi. Amma saboda kin san mu a arewacin Najeriya mukan ce siyasa mu addinin mu siyasar mu, kuma al'ada ma tana taka rawa 100% a harkar siyasar mata a bangaren arewacin Najeriya. Saboda zaki ga mu kamar mace tana da rauni, ba za a yadda da jagorancin ta ba. Amma yanzu da yake an samu ci gaba, an samu wayewa, an samu ilimi a cikin addinin musulunci ma an samu, da siyasa aka tafiyar da shi, komai rayuwar gidan kama da siyasa kake tafiyar da shi, to za a iya gwada mu mata a ba mu wannan damar. Kamar muna neman mu samu mata da yawa a cikin shugabanci na siyasa, kamar mata su fito takarkarin kananan hukumomi, majalisar jiha, majalisar tarayya, majalisar dattawa, gwamnoni, mataimakin gwamnoni, har shugaban kasa. Muna fatan mata su kai wannan matsayin da za su fito su yi wannan jagorancin, saboda muna ganin duk abin da namiji ya yi mace ma za ta iya yin fiye da haka in Allah ya yarda aka ba ta wannan dama.
To barista, me zaki dora akan batun kalubale?
To Aisha, ba wani abu bane ba zancen mata a siyasa, muna da kalubale tabbas. Zan iya ce miki abu uku zuwa hudu sun kalubalanci siyasar mace. Babban ni abin da yake damuna shine zancen tsaro. Siyasar Najeriya ta zama abin da ta zama. Na biyu shine zance yadda siyasa ta zama kasuwanci. Mafi yawancin mata a Najeriya, saboda halin da muka samu kanmu, babu kuɗi a hannunsu. Ga kuma wani abu wanda Allah ya bamu wanda mu ne gaba, shine zancen iyali. Mace tana da yara ƙanana, siyasa za ta mata wuya in dai ba girma suka yi ba, ko kuma Allah ya taimake ta tana da masu taimaka mata. Na hudu kuma al'adunmu da wani rashin fahimtar addini ma. Wannan zan bari malamai su bayani, saboda ni a tuntuɓar da nayi da na fara shiga siyasa, malami guda ɗaya bai ce min haramun ne mace ta shiga majalisa ba. Akwai malamin ma da ce to in ba ku shiga baya za a yi a san damuwar ku. Har ya ƙara min da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wurin zama na mata a majalisa, har rana ma aka ce an fitar ashura, aka ce ga inda mata, saboda a zo a ji me damuwar su. To kaga in dai shugaban halittu masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba mace dama ta shiga majalisa, to kai waye yau zaka rinka cewa addinin mu ya hana? To a gani na wayannan su ne dai kalubalen siyasar mace.
Gare ki Hajiya Jamila, ina kuma fita ga wannan al'amari?
Kamar matan sukan ce a'a in wannan na zabe ta za ta mun dagawa ko za ta juya mun baya, a'a ba haka bane. Mata yanzu mun dunkule muryar mu daya, muna goya wa ƴan uwan mu mata baya, muna son mu ga mata da yawa sun fito neman mukamai daban-daban, kuma muna roko, muna kira da kakkausar murya a gwamnatin Najeriya da ya duba mu, ya dube mu kallo na tsanaki, ya dube mu da ido na tausayi na iyaye mata. Mu masu tarbiyya ne kuma masu tarbiyyar tawa ne, ya ba mu dama, ya ba mu fama-famai kyauta na takarkaru, ya kuma goya mana baya, ya ba mu abin da za mu yi takara da shi, mu fito mu nemi takarkaru, saboda ya ga sauyin da za mu kawo a cikin siyasa. Kuma siyasa ta masu ilimi ce, yanzu an tsabtace siyasa, an gyara ta da ilimi, ake da hankali, ake da basira da lura. Duk matar da kika gani a harkar siyasa, a fagen siyasa, to ta san me take yi, ba irin karazi ba haka mata na da na wancan jamhuriya da suka yi siyasa, da mai ilimin da mara ilimi da za su iya shiga. Ko yanzu ma akwai akwai marasa ilimin waɗanda su suna nan a cikin siyasa suna taimakawa suna ba da shawarwari saboda sun ga jiya sun ga yau, amma da yake abubuwa kuma in yazo na harkar ilimi za a nemi masu ilimi su yi. Kuma matan ana ba su dama, kamar wannan gwamnati ba mata mukamai, muna da hadda mataimakiyar gwamnatin jihar Kaduna mace ce ya ba mu ministoci, ya ba mu advisors, ya ba mu abubuwa da yawa na mata.
Barista,
mafi muhimmancin aikin yana gare mu mata da ragowar mutanen Najeriya. Duk wanda yake dan Najeriya ne kuma dan mace ne, mijin mace ne, wan mace ne, kanin mace ne, uban mace ne, ya kamata a ci wannan abin ya dame shi ya shiga. Kuma da gaskiya dame sa ya kamata mu je mu koma mobilizing goyen baya ga waɗannan abubuwan da muke nema a dokance, tun daga ward level. Ba aikin mutum ɗaya bane ba, ba aikin ɗan siyasa bane ba, aiki ne da ya shafi kowa, ya shafi malamai, ya shafi sarakuna. Ya kamata a yi wa mutane bayani wannan jahilcin da muka shiga da yasa ake danna haƙƙin mace. Addininmu ba da haka yazo ba, babu addinin da yawa mace gata kamar addinin musulunci. Idan mutum yana karatu, mutane ba sa karatu. Qur'anin nan da hadisin nan Allah ya yi ne wajibi dukkanin mu dauka mu karanta shi. Idan kana karanta wayansu hadisan da aka yi saboda martaban mace, amma yanzu duka an juye abin sai a ce musulunci musulunci musulunci, wallahi zan iya rantsuwa babu wanda ma daraja ta daga shi a musulunci a cikin da mace da namiji kamar mu. Saboda ni abin da yake bani mamaki, musulunci da ya fara shigowa ma mace ya fara bawa yancin ta, ana binne ta yace aka ce a daina binne ta. Zaka ga hadisai iri-iri wanda mace a ce aljannaka tana karkashin kafar mahaifiyarka, a ce in ka haifi ƴaƴa mata uku kai musu tarbiyya mai kyau ana maka albishir da aljanna. Dubban ga inda akai wa namiji duk irin waɗannan gatan ba, amma sai gashi mun samu kanmu al'umman mu muna danna haƙƙin mace. To ni gani nake canji yana hannun malaman mu su dauki shugabancin abin nan, fahimtar da al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci.
Mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴamace a yau, amma idan aka kasance da mu a shirin na gaba za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai kuma bakin namu da Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Shin da yana muna wannan mako ne da jaridar da ke ta kasar da Huriyar Kamaru, an gada ta mana cewa cigaba da ake yi don farfado da ake yi na hanyoyin kara kuɗaɗen jari a kamfanonin kasar da Huriyar Kamaru tun shekarar 2019 da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu. Gwamnatin kasar da Huriyar Kamaru ta ce yanzu kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu kaso na musamman domin farfado da kamfanika a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Sai kuma jaridar Economy ta ƙasar Kamaru ta kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su, musamman ma wajen karyar tattalin arzikinsu. Jaridar Yarite kuma ta bayyana mana cewar darakta zanar na hukumar ruwan shan kasar Jamhuriyar Kamaru kan wata Musta Javed Baranga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa shirin da ke kasar Jamhuriyar Kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum.
Sai jaridar Economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin auduga ya yi tashin gwauron zabi a faɗin duniya, kasancewar ƙasar Jamhuriyar Kamaru tana daga cikin ƙasashe da suke noma auduga. Haka zalika farfaɗowar farashin audugan zai sanya ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutane a gaya ta ga cewa ta haɓaka ɓangaren noman auduga a faɗin ƙasar. Jaridar Generation kuma cewa ta yi ƴaƴan jam'iyyar LDP, Seko, CPDR na ƙasar
kasar jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a fadin duniya. Sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar Kamaru an ita kuma ta hango mana cewa ministan kudi na kasar Kamaru Mr. Louis Paul Mataze yayi wa masu zuba hannun jari a kasar jamhuriyar Kamaru na kasashen duniya alƙawarin yadda za a yi a cigaba da kare bukatunsu musamman ma a yayin da yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take bude hannu ga masu bukatar zuba hannun jarinsu a fadin kasar baki daya. Sannan kuma gwamnatin kasar tana kokarin mutagaya ta ga cewa an bude harkokin kasuwanci domin ci gaban kasashen duniya a kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Za mu kammala shirin namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na kasar jamhuriyar Kamaru Orange masu zaman kansu suke kara tsawalawa al'umman kasar ta Kamaru tsadar yanar gizo-gizo a fadin kasar baki daya. Anda ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan kasar Kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a fadin kasar baki daya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai darussan Ramadan a kaina. Albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Dahiru Umar Sarki, ana ce min mai suna Malam Kochel. Falalar Ramadana lalle Ramadan tana da falala da yawa, amma yadda malaman suke ta bayanai yadda manzon Allah ya faɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin Qur'ani. A wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa. Ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din, ana so mutum ya tashi kada yayi wasa, ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokaci ne wanda yake mutum duk abin da ya ga a wurin Ubangiji Allah zai amsa masa, ya tashi kare wasa da nafilfilu yawan katon Al-Qur'ani wanda ko duk abin da kai shi za a ninka maka fiye da wanda da kake yin sa a da. Saboda haka ya kamata ko lokaci ne wanda ya kamata gaskiya bai dace mutum ainihin wato ya kamata baccin kama a wannan lokacin shi ma kansa falala ne, za a baka lada a kansa. Da haka kira ga ƴan uwana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta Al-Qur'ani dungumar sa wanda ba dare ba rana. Allah kuma ya dafar da mu a cikin wannan falala din, Allah ya samu dace da wannan falala kar da dai gabata. Mun san dai wannan wata din Allah ya kasace kamar kashi uku din kamar da aka faɗa, ainihin farko rahaman sa, na biyu kuma samun gafara, na uku din kuma shine samun yantawa din. To wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata wata sane yana alfahari da wannan wata din, wannan wata na ne daga duk wani abu da ya mutu ba ya ciki shi Allah ainihin, wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk bawansa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatarsa duk abin da ya roke shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya 15 tare da raunta wasu fiye da 12 a wani hari da suka kai a wani sansanin soji da ke jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar, kamar yadda wasu majiyoyi biyu na rundunar suka bayyana a jiya Talata. A wani harin baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron, ƙungiyoyin da gwamnati ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda sun haddasa ɓarna a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kai hari ƙauyuka da garuruwa da makarantu tare da yin garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai. Shugaban ƙasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, tare da yin kira ga Moscow cewa za ta fuskanci hukunci kan laifukan da ta aikata. Shugaban ƙasa Vladimir Zelensky ya ce muna tunkarar ƙasar da ke mayar da hawa kujeran naƙi a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa 'yancin mutuwa, in ji shugaba Zelensky game da ƙasar Rasha, wadda ta yi amfani da ƙin amincewa na veto wajen daƙile duk wani mataki a majalisar. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce kashi 1/4 na al'ummar Afirka miliyan 346 na fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Matsalar, in ji Red Cross, ta mamaye duk faɗin nahiyar, tare da miliyoyin iyalai suna tsallake cin abinci a kowace rana, da kuma matsananciyar yanayin yunwa da ke fuskantar barazanar ƙaruwa a cikin watanni masu zuwa. Abubuwan da suka haifar a cewar Red Cross su ne rikice-rikice da fari da hauhawar farashin abinci da hauhawar farashin mai da kuma tasirin annobar coronavirus ta yi.
wato masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana ku jiyo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin shi har da shirin arewa a yau yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni da ba injiniyan mu ne yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.